الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sake dawo da mu domin ci gaba da karatun littafin fannu ta'amul baina zawjai wato littafin da ke magana akan mu'amala da zamantakewa tsakanin ma'aurata guda biyu wanda idan ba a manta ba wannan karatu kamar yadda muka faɗa da muna yin sa a masallacin State Low Cost amma yanzu ya dawo nan kuma daga nan zai ci gaba illa masha Allah har zuwa ila iya inda Allah madaukakin sarki ya tsara kuma ya yarda ya amince da lokacin da ya bamu da shekarun da ya bamu da lafiyar da ya bamu wajen ganin cewa an ci gaba da wannan karatu kai tsaye ba tare da bata lokaci ko gyara lokaci ba za mu shiga cikin gundarin littafi a inda muka ainihin wato tsaya akan babi da ke magana akan sharikihi fi afrahihi wa ahzanihi Na'am kasar dinmu na yau shine a kasar na 47 dangane da wannan littafi zamu tashi sharikihi fi afrahihi wa ahzanihi mana yake cewa ihtarimi masha'ira zawjuki wa sharikihi afrahihi wa humumihi fal hayatu zawjiyya tataqallabu min al afrahi wal atrah yace ki kokari wajen musharaka da mijinki da kuma girmama wato shu'ur na mijinki abinda yake ji ko abinda yake halin da yake ciki halin da ya tsinci kansa a ciki ki zamanto mai kokarin mutunta wannan hali idan hali ne mai dadi to ki musharaka da tarayya da hi wajen bayyana jin dadin da bayyana farin ciki da jin dadi idan kuma hali ne mara dadi to ki musharaka da hi ki tarayya da shi wajen wato taya hi damuwa da bakin cikin halin da yake ciki yace domin fal hayatu zawjiyya ita rayuwa ta auratayya ta taqallabu bainal afrahi wal atrah tana jujjuyawa ne tsakanin bakin ciki da farin ciki wata ran a tashi da dadi da fara'a wata ran a tashi kuma ba abinda aka yi miki kuma ki tsime wa mai gidanki ko shi ya tsime miki haka siddan babu gaira babu sabab to idan mai gida ya tashi cikin farin ciki to kar ki tsime shine abin da malam yake nufi idan ya tashi cikin bakin ciki to kar ya kina ta kilkila dariya ki dan ke ma kame ka dan ki gane meye ne matsalan ne yau da me aka tashi kuma ta yadda idan wato matsalar daga gurin ki ne sai ki kokarin gyarawa idan kuma wani ne ya jangwalo miki shi to har yanzu dai aikin ki ne sassauto shi da kwanto shi da dawo da shi cikin hayyacin shi ya kamata ki gane cewa ke babban aikin ki dama a cikin gidan miji shine kokarin farantawa miji da jiyar da hidadi a lokacin da duk yake da bukata so ki yi kokari musharaka da shi wajen yanayi da yake ciki. Wannan shi ma shi ne babban aikin da yake kansa, ya faranta wa matar shi, ya ziyar da ita dadin duk abin da Allah ya hore masa, sannan bukatun yau da gobe ya tabbatar da cewa ya dauke su. Kada ya zamanto matarsa tana kuka da matsalolin shi da damuwoyin shi da kuma wato kuntumewar shi ba tare da sakewa ba. Amma yanzu maganar da muke shine, in har wata ran aka waye gari da irin wannan hali, to ki san wanne mataki zaki dauka wajen dawo da shi hayyacin sa. Malam Muhammad Siddiqul Minshawi yace kanatis sayyida Khadija, wato uwar mu Nana Khadija ta kasance, Allah ya hada mu da Khadija a Jannatul Firdausi, namuzajar ra'i'an lil musharakatil mar'ati li zawjiha, wato misali ne mai ban kai ita Khadija, misali ne mai ban sha'awa, misali ne mai burgewa wajen musharakar mace da mijinta, fi afrahihi wa ahzani, cikin abin da ya shafi farin cikin sa da damuwar shi. Faqad ashat ma'ahu ayyama sa'adatihi wa sururihi, ta rayu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ranakun da yake cikin farin ciki da ranakun da yake cikin jin dadi. Falam ma nazala alaihi alwahyu, lokacin da wahayi ya sauko wa manzon Allah, qalat bi sautin imtala'a quwwatan wa hanana, sai ga Khadija tana magana da wani harshe da wani sauti wanda yake rike yake cike da amana, wato kauna da kuma ainihin wato karfi wajen nuna ita mace ce uwar mata gabaki daya. Sai ga hi maganganunta suna nuna irin hankalinta da sanin ya kamata ta da nutsuwarta da kuma kula da mijinta. Da Annabi ya dawo a fusaci hankalinsa a tashi, lokacin da mala'ika Jibrilu ya makure shi a cikin kogon Hira, har Annabi yana tunanin ko wani aljani ne zai kama shi, ko wani halitta ne zo zai cutar da shi, bai gane cewa mala'ika bane. Da ya dawo, Nana Khadija ta ce masa, ta ce kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, ta ce a'a, na rantse da Allah, Allah ba zai taba tozarta ka ba. Irin wannan kalmomin ake bukata a gurin mace ta yi wa mijinta domin dawo da shi hayyacinsa, lokacin da ya dugun zumi, lokacin da ya shiga wani hali, lokacin da ya shiga wani rikici, tsautsayi ne ya same shi, ke ma yake ka rushe da kuka, shi yana kuka, ke kina kuka, a'a, abin da ya kamata lokacin da shi tsautsayin ya same shi ya zo yana kuka, to ke kuma ya same ki very calm, kin kame kanki, kin yi shiru, kina ta salati, kina salar da Ubangiji, kina cewa ka yi hakuri, in Allah ya yarda wannan jarabawa ce kuma za ta wuce. Irin wannan jarabawar Allah ya yi wa magabata da yawa, musamman ma a ce kina da dan ilimi, kina da misalan wasu magabata da suka game da jarabawoyi, irin su Ka'abu dan Malik, wanda Annabi ya sa aka dauke masa wuta tsawon kwanaki da kwana da kwanaki, aka daina kula shi ko wata da watanni, sai Ka'abu ma ya shiga damuwa, amma daga baya Allah ya yi masa. Annabi Ayyub, Allah ya jarrabe shi da jinya, Allah ya yi masa kaza 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 kaza, ki ta kawo masa wasu abubuwa. To wannan zai zama ya burge kwarai da gaske, kamar yadda yanzu Khadija nan ta yi wa manzon Allah, ta ce wallahi ina rantsuwa da Allah, Allah ba zai taba tozarta ka ba, ba za ka taba shiga matsala ba a rayuwarka. Sai ta kawo dalili a cikin wancan ruwaya ta Imam al-Bukhari, ta ce innaka latasilur rahima, domin kana sada zumunci, wa tahmilul kalla, kana dauke nauyetan mutane, duk wanda ya zo da damuwa zai yi wahala ya bar gurinka ba tare da ka taimaka mishi ba. Wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawa'ibil haqq, inda duk mai gaskiya ya zo kana kokarin taimaka masa. Sai ta kafa mar hujja da halayensa masu kyau, ta ce to mai irin wannan halin Allah ba zai taba tozarta mishi ba. To kai kuma garmaho, so ake kai kuma ka zama mai hali mai kyau din, saboda a samu abin bugawa na misali a kanka, ko ba haka bane? Amma idan namiji ya zama bashi da abin misali, shi daga duka sai zagi sai ashariya, sai idan an tambaye kudin cefa ne ce ba zai bayar ba, in an yi kuskure kadan ya rurruga wa iyayenta ashar, yaushe kuke tsammanin idan ya taho cikin tashin hankali take da kalmomin da za ta rarrashe shi? Ba ta da shi, saboda rayuwarsa da ita gaba daya a cikin cin mutunci ta kare, ba a cikin girmamawa da mutuntawa ba, baya mutunta ta, baya mutunta iyayenta, baya mutunta yan uwanta, baya bata haƙoƙinta. ba soyayya ba komai ba kauna ba nuna damuwa da halin da take ciki to taya za a yi idan ka shiga damuwa ta zo ta tarankwafa tana yabanka tana jinjina ma tana cewa ka yi hakuri Allah zai yaye ma wallahi in wata ne ta ce Allah ya kara Allah ya kara ba nan kake mana kaza kake mana kaza kake mana kaza ba to yau Allah ya fara rama mana mu ma haka ne ko ba haka ba tsakaninku da Allah a cikin ku akwai masu cewa mazajin su Allah ya kara ko babu za ku yi magana ko ba za ku yi magana ba wala ba za a rasa wanda suke cewa mazajin su Allah ya kara ba wani lokaci mazajin ne suke jawo haka tsakani da Allah saboda matsalolin da suke zuwa muke jin su dangane da al'amuran da suke faruwa wato ya kai wani lokaci in mace ta fusata da yawa ta cewa mijinta Allah ya kara Allah sai dai in tana da imani ta takawa da tsoron Allah a zuci dai tana cewa Allah ya kara amma a baki kuma ta yi shuru to nan mai saukin kenan saboda haka miji shi zai gayyato wa kansa waɗannan abubuwan da muke ambatawa cewa kai mutumin kirki ne to ai ba zai yiwu a yabi mutum da abin da bashi da shi ba faqidi shay alai utihi bai yiwuwa ta yabe ka da abin da ka san baka da wannan halin ita ma ta san baka da wannan halin to shine yake cewa summa shammarat ansa'idiha ko ansa'idaiha sannan sai ta ainihin wato zage damtse kamar ka ce ta zage damtse ta daura damara wa khadat ma'ahu mihanat da'awati bimaliha wa waqtiha kuma nana Khadija ta kutsa tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin jarabawoyi na da'awa da kiran mutane zuwa ga Allah ta shiga da dukiyarta wa waqtiha da lokacinta hatta matat nana Khadija bata dade wa manzon Allah wannan hidimar ba har san da Allah ya dauki rayuwarta ina fata kun gane yanzu an rasa matan da za su dinga yi wa mazajen su ire-iren waɗannan halaye masu kyau kutsawa tare da miji cikin abin da ya shafi mu'amalar sa ta yau da gobe taimaka masa wajen yadda zai zauna da mutane lafiya kawo masa dauki wajen yadda al'amuran sa za su yi kyau idan hankalin sa ya tahi ya za a yi ta taimaka mar an rasa waɗannan matan sannan an rasa mazajen da za su taimaka wa mazaje wajen ingantuwar rayuwarsu da yawa daga cikin mazaje yanzu ba sa iya daukar kwaman islamiyyar mata su je su yi karatun islamiyya wallahi balantana a ce su biya musu je su yi karatun boko da yawa ba sa iyawa zaka ga mace duk dawainiyar cikin gidanta a wuyanta yake kuma tana da miji fa ba wai tana zaune haka bane ba amma mafi yawancin dawainiyar kanta akanta take da ƴaƴanta mu dinnan da ake ganin kamar mun mallaki dan wani abu wallahi za ku sha mamakin yadda wasu mata suke mana layi a kofar gida zai yi wahala gari ya waye ban fito kofar gida na samu wata mata a kofar gida na da ƴaƴa uku ko da ƴaƴa biyar ko da ƴaƴa kaza ta zo tana complain din ko ba su da abinci ko ba su da abin da za su sha ko ba su da abin da za su yi kaza ko ba su da abin da za su yi kaza ba wata ma idan abin ya kure ta ga cewa in na fito a guje ina sauri zan fita a mota gacin ta ba kallon idona take bane ma bana kallon idanta ko kuma tana ina kallon ta ita ba ta kallo na fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to in ta san cewa zan fito in fita da gudu ban ma gane tana nan ba wallahi ta kwankwasa gidan an bude mata ta nemi wani guri ta zauna tana jira sai na fito wai yanzu mu ma masu da'awa tsabar al'umma ta kai inda ta kai mun kai a dinga mana layi kamar yadda ake wa manyan masu kuɗi da alhazan birni ina fata an fahimci magana saboda halin da mutane suke ciki mutane sun gagara ɗaukar ɗawainiyar kansu da iyalansu wasu jarabawa ce ko shakka babu wasu kuma wallahi tallahi sakaci ne da rashin sanin ya kamata wani kuma iskanci da shegantaka akwai matar da ta kawo min ƙarin mijinta ranar na faɗa muku a nan yana da kusan shekara 60 mutumin nan yana aikin gwamnati yana ɗaukar kuɗin da bai gaza 700,000 da wani abu a kowane wata banda wasu allowances banda wani ainihin wato escort idan an tura su wani aiki ko an tura shi wata ƙasa ko wani gari ko wani abu wani primary assignment ko kuma wani special duty ko wani abu makamancin haka zai samu 500,000, 700,000 kaza amma wallahi tallahi tana faɗa min cewa bukatar su na 10,000 ko 20,000 wallahi sai gagara yi musu amma fa a lokaci guda ta dauko mun audios da videos da pictures na matan da yake mu'amala da su kai abin takeice har da transaction na alert na kudin da yake tura musu wannan ya tura mata 250 wannan ya tura mata 150 wannan ya tura mata 100 ne karamin kudi ita ce wanda yake tura mata 50 akwai ma wacce ya mata salary duk wata akwai abin da yake bata ko babu abin da ya hada shi da ita ba kanwar uwar shi bane ba kanwar uban shi bane wannan fa shine matsalolin da suke faruwa dan haka wasu mun sani jarabawa ce ta sa ba sa iya kula da iyalansu wasu mun sani wallahi hali ne na kasar da yadda al'amura suka damalmale wasu mun sani samun su ne yayi karanci salarin su bai kai bukatun su ba saboda wani basifa da Allah ya jarrabe mu a Najeriya shine kullun farashi karuwa yake amma salari kuma raguwa yake ko ba haka bane mutumin da aka saba bashi 30,000 shekara 30 da ta wuce har yanzu 30 din aka bashi ake bashi yanzu wannan 30,000 din da ake bashi ba ta iya saya masa abu guda daya ko guda biyu cikin abin da ya shafi hidimar gida kuma har yanzu ba a kara mar kokondala ba ta ya za a yi kasar ta zauna lafiya jama'a ta ya za a yi kasar ta zauna lafiya so shi yasa dole ne sai an yi hadaka miji wanda yake sai da hankali sai ya zaurar da matarsa ke eh dakata kin ga zamanin nan ba zamanin kwalisa bane kwalisa shi ne zan dan sai miki yan tularuka da yan man shafawa da yan kaza ki dinga dan dagwas dagwas a cikin gida amma yanzu matsalar ita ce nawa zan baki jari me kike ga zaki iya yi wajen mu taimakawa kanmu da ni da ke da yayan nan mu samu mu yi survive ina fata an fahimta eh to kawo 50,000 dama ina budurwa lokacin muna zuwa islamiya na iya hanjin ligidi ina fata an gane eh gaskiya ne na iya hanjin ligidi a na iya abin nan baba ya tashi da gudu boy baba ya gaza ya tashi ba ko ana baba tashi ne a saka baba tashi dai in baba ya gagar tashi ai matsala ta faru saka baba tashi zaki ce ina fata an fahimta to kin ga 10,000 a ga 20 ga 30 maza a je a juya ki tare wasu matsalolin ni kuma zan fito wajen tare muna wasu matsalolin wallahi sai kaga dan kudin islamiya 1,800 ta biya dan wani wane ne ga ku Allah ya yi ku da tattali da kula da gida dan karamin abu yanzu nan sai ya fitar da ku daga matsala wata mata ta zo ta dinga min magiya malam don Allah jari nake so idan kana yi wa girman Allah malam ka taimake ni ka bani jari Allah ya ji kan iyayenka malam an ce kana kaza ka dan Allah ka taimake nace ke kan bayar Allah nawa ne jarin tace 5,000 nake bukata nace yanzu akan 5,000 din ki ta zunduma addu'o'i haka kina ta godo kina ta kamun kafa nace to kin ga 10,000 wallahi da kika san za ta yi sufa ta mun sujuda saboda tsabar murna so ku mata Allah ya yi ku da dan karamin abu za ku rayu da dan karamin tattali za ku yi survive ba wata matsala idan ka ga mutum bai iya zama da mace lafiya ba to wallahi na faɗa maka bai san kan garin bane dan karamin abu za ka yi mace heku miƙe kawai ita yabo ko na ƙarya ne ka yi mata ko na munafurci ka ce kai sa'ade billahi lazi duk garin nan babu kamar ki ta ce haka Allah ya gidan nan akwai ka da zolaya kuma ta yarda fa ba wani magana akwai ka da zolaya wallahi ta yarda duk garin nan babu kamar ta kuma kai Allah ya sauke Allah ya shirya mun ku wallahi tallahi an gane magana da kyau ko ka yaba ta aya abinci bai yi dadi ba ka ce ka je restaurant kaza ka je shawarma ka je aroma ka je sudaniya ka je saudaniya duk ka je ka ci abinci baka ci abincin da ya kai nata dadi ba kuma ba a lokacin da kake wannan maganar gishiri ma yayi yawa wallahi yadda za ta yi ta yadda haka ne ko ba haka bane ita ta yadda haka ne to ba shikenan sai a zauna lafiya ba ka sallame ta ina fata an fahimci magana to amma mazan ne basu gane dawan garin ba tun ya zo ya kurtume ya murtuke ya hada gabar da yamma ya ki sakewa ya ki magana ya ki kaza ayi da shi ya ki yarda ma ya sassauto a samu a gaisa duka wannan yana daga cikin abin da ya tarwatsa mana gidaje wallahi Allah yayi saboda haka a yace wa khada ma'ahu fi mihanat da'awa, ta kutsa tare da annabi cikin jarabawoyi na da'awa, bi mali hada dukiyarta, wa waqati hada lokacinta, hatta matat. Malam Muhammad Siddiqul Minshawi yace har Khadija ta mutu bata daina wa manzon Allah hidima ba. Yasa wata rana nana Aisha ta nemi ta gaya wa Khadija magana, kun san ku mata, saboda kirkin Khadija yasa har bayan mutuwarta annabi Muhammadu motsi kadan sai yayi maganarta. Annabi Muhammadu motsi kadan sai yayi maganarta. Wata rana sai nana Aisha ta ce, ni kam meye ne ka baka damu da wannan tsohuwar kaza? Yace kya mahalan ya Aisha, dakata. Yace kishin na kuma har bayan mutuwa ma ba a daina ba, ma'ana tana raye an yi kishi da ita ta mutum ma. Kuma ku duba fa, Khadija ba ta rayuwa da wa ba, da Aisha ba, lokacin da ta rasu ba ma auro Aisha ba. Amma tare da haka, tunda annabi na yabanta, to ba ta so. Shine annabi ya gaya mata darajojin Khadija, yace to idan kina so mu zauna lafiya, duk maganar da za mu yi da ke, to karna jikin yanko wata magana mai muni zaki yaba wa Khadija, zalle za mu samu matsala. Tun daga ranar nana Aisha ta kame bakinta. Malamai suka ce duk matar da ta kwanta ta rasu mijinta yana yabanta, yana faɗin alheri a kanta. Suka ce yadda alherin uba yake bin ɗan shi, in ɗaye wa ubansa biyayya yana masa addu'a tun daga nan yana zuwa har kabarin shi. To wallahi haka idan mace ta mutu tana mai kirki da mijinta, duk abin da zai faɗa na alheri akan ta sai ya same ta. Ki yi kokari wa kanki wannan tattalin, ki samarwa da kanki ambato mai kyau a gurin mai gidanki. To in kika yi haka, to kin gama. Qalat Umamatu bintul Haris tusi ibnataha inda zawaji. Akwai wata mata ana ce mata Umamatu ir Haris, tana yi wa yatta wasiya lokacin da za a aurar da ita. Tace wattaqi alfarha idha kana tarihan, ki ta ka tsantsan da yin farin ciki lokacin da mijinki ke cikin damuwa da bakin ciki. Kar ya zama akasin abinda mijinki yake ciki ke ciki, in yana cikin farin ciki ke kuma ki murtike, sai ya dauka bakin ciki kike da farin cikin da yake ciki. Ko in yana cikin bakin ciki ke kuma ki ta kyalkyala dariya, sai ya dauka cewa kina mad dariyar mugunta ne. To shine Umamatu ta gaya wa yarta, tace wattaqil farha idha kana tarihan, ki ta ka tsantsan da farin ciki idan mijinki na cikin damuwa, ai hazinan yana cikin bakin ciki. Wal ikibabi idha kana farihan, ko kuma ki murtike idan shi kuma yana cikin farin ciki, ki kuntume ki hada gabar da yamma a yayin da yake cikin menene, yake cikin farin ciki, to wannan ba daidai bane. Sai tace fa innal khaslata alula min at-taqsir, domin hali na farko da na ambata miki yana daga cikin naqsu da tawaya. Wa thaniya min at-taqdir, hali na biyu kuma da na fada miki yana daga cikin at-taqdir, wato gurbacewa da rintsabewa da ainihin wato matsala da damuwa. Karki yadda mijinki yana cikin akasin abin da yake ciki, ko ke kina cikin akasin abin da mijinki yake ciki. Wa qalat ummun tansahu ibnataha, wata mata ita ma tana yi wa yatta nasiha, tansahu ibnataha, ishtuma abiki 25 sana, tace na rayu da babanki shekara 25, lam yarani hazinatun inda farhihi, bai taba gani na ina cikin abin nan wato bakin ciki lokacin da yake cikin farin ciki ba. Wala mutabassima inda huzunihi, ko bai taba gani na ina murmushi a lokacin da yake cikin bakin ciki da damuwa ba. Barka da isowa, barka da isowa. An gane? Wala mutabassima inda huzunihi, bai taba gani na ina murmushi a lokacin da yake cikin bakin ciki ba. To ke ki duba wannan mata ne take wa yarta nasiha, tana cewa da ni da ubanki mun zauna lafiya, shekara 25 bai taba yau yazo yana farin ciki ni kuma ina kuntuma ba, bai taba, ba a taba yin haka ba, bai taba yau yazo da damuwa ni kuma ya same ni ina ta kyalkyala dariya ba, ba a taba yin haka ba. Me take nuna mata shi ne ke ma ki zama kamar haka? Karki yadda mijinki ya dinga kuka da ke akan cewa baka musharaka da shi a cikin abin da ya shafi abin nan dinsa. Kuma wannan yana cikin babin musharaka akan farin ciki, shine duk abin da kika san zai faranta mijinki, karki jira sai ya ce ki. Zaki ga mace ta san cewa mijinta yana son nau'in abinci iri kaza, amma wai tana jira sai ya ce ta girka. Yau ai baki waye ba, ai wayewar mace shine tunda ta gano menene favorite abincinka to ta gama harboka daga sama dan aka motsi kadan sai ta girka ma wannan ta dan bada gab din kwana 1 2 sai ta maka irin wannan ta dan bada gab din kwana 2 sai ta maka saboda ta san shine favorite abincinka karki jira sai miji ya ce girka min kaza kin sani mijinki mai tsafta ne baya so ya ajiye gajeren wando a ya ajiye singlet yaga an tayi kwana 3 ba a tsoma ta a ruwa aka wanke ba kina jira wai ya ce wanke min singlet din nan kin zama garmaho diga awai igiya sakwatu ma ki ballo jakuna ai daga ya cire dama ruwanki yana jike da omo sai ki dauka sai ki je ki tsoma ya dan jika na minti 30 20 ki je ki wanke ki shanya ki goge ki kawo masa kusa da inda kika san zai dauka sai ki je ki ajiye masa daga ya sahi bukata kawai sai dai sa hannu kafin ya dauka sai ya miki addu'a ce kar yarinya nan akwai kula ka duba yanzu singlet din nan da na cire dazu da safe ka duba yarinyar nan hatta wanke ta to wannan yana daga cikin musharaka wa miji cikin farin ciki wato tarayya da shi akan abin da zai faranta mishi kin sani cewa mutum ne mai son karyawa akan lokaci wannan yana burge shi to karki yadda sai ya zo yana tambaya ina abin karyawa na karki yadda da wannan kin sani ne cewa mutum ne mai son baki mutum ne mai son hidima wa baki to in dai ya sanar miki zai yi baki to ya gama abin sauran kuma yana gurinki ki waccan hidimar ki in abin din bakinsa to waɗannan duk suna daga cikin ma'anar musharaka da miji a cikin farin ciki tazawwajat imra'atun mai suratul hali ko mai suratul hali wato wata mata ta auri wani mutum mai hali na yalwa tajiran mutum ne mai kuɗi basitan wanda Allah ya shimfiɗa masa dukiya fataha Allahu alaihi wa tawassa'a fi tijaratihi Allah ya buɗa masa ya yalwata masa a cikin kasuwarsa washtara laha kathiran min al-hula ko min al-huli ya saya mata da yawa daga cikin kayan kwalliya da yawa daga cikin kayan kwalliya ya saya mata duk kayan karo sarka azurfa sarkar zinari sarkar waye duka zobe waye ne ne duka waɗannan ribbons din masu irin kyalkyali da walwali da yalki da sheki da walwali da feshi duka ya san sayo mata kin san mijin kirki fa wala ba sai kin ce sayo min kaya kaza ba kawai in ya ga abu ya burge ki a kasuwa kawai sai ki ganki da shi a leda Allah ya sayo ya kawo ba abin da ya dame shi ai mijin kirki in dai akwai wadata to kwalliya da ado ba sai ran sallah ba ba sai ran sallah ba amma yanzu wasu mazajen in kika gansu da kayan kwalliya to sallah ce ta karatu Ramadana ya kai 25 a'udhu billahi wannan ba miji bane wallahi miji ya zama kullun a cikin abin nan daga ya ji turaren ki yayi kasa yace ni kaza din nan ya kare ni to bari a kawo ko kuma kafin ya kare ya sayo miki turaren wuta kuwa kullun launi kala kala akwai na tsinke akwai na konawa da gawayi akwai air conditioner wanda za a zo a saka a cikin ɗakin a buɗe shi kawai ya baje ɗakin da ƙamshi da dai shauransu wannan shi ne miji wallahi wanda ke kula da tsaftar iyalinsa da tsaftar matarsa da wato gwangwajewar iyalansa to shi ne malam yake ba mu labarin wannan mutum cewa ya saya mata kayan ƙarau masu yawa ya saya mata kayan ado masu yawa ثم جاءت ايام شداد sai kuma wasu kwanaki suka zo masu tsanani ذهبت بتجارته عن اخرها ولم يبق معه الا القليل duka dukiyarsa sai ta kare misali mu ci a ce corona sai ta duro mun san corona ta karye mutane da yawa ko kuma a ce cashless policy ya duro kun san cashless din nan ya karye mutane da yawa yadda sunan yake cashless cash ya karye wasu wallahi an gane maganar da ke ku wallahi haka ya karye wasu to a ce misali cashless policy ya zo ya karya wasu ya karya shi fa taqu kullama tamliku min zahabin atatbihi min baiti abiha aw ahada ilaiha wallahi matan nan sai ta dauki duk wasu kayan karau sarkar azurfa ne zoban azurfa ne waye dai duka wanda tazo da shi daga gurin babanta da kuma wanda shi ya saya mata a gidan aurenta ta tattara gaba ɗaya ta bashi tace aje a sayar a dora jari wa zalla yattajiru bi thamanihi hatta waqafa ala qadamaihi wa zalla yutajiru bi thamanihi hatta waqafa ala qadamaihi malam muhammad siddiqul minshawi yace wannan mutun ya ci gaba da kasuwancin sa da wannan dukiyar da ta bashi ya ci gaba da kasuwar har san da ya tsaya akan dugadugan shi ina fata an fahimci magana har san da jarin sa ya dawo komai na sa ya dawo wallahi na ga matar da mijinta ya mallaki kudi yafi miliyan 100 jama'a amma Allah ya san da kudin nan suka kare kudi kaf suka kare filayen sa da ya saya di ya sai da su suka kare gidaje da ya saya di ya sai da su suka kare komai da lalace baiwar Allah nan ta mallaki filaye sun kai guda 10 a karkashin wannan mutum ta mallaki kudade da kadarori tana da nafe nafe sun fi guda 10 suna kan hanya suna mata aiki kun san me ya faru wallahi da ta tabbatar dukiyarsa ta kare sai ta ce to ba zai karar da nasa kuma ya zo ya karar da nata ba da aka ita kawai ya sallame ta ita ba za ta iya ba abu kamar wasa ya ce wance karki haka mana ta ce ai maganar in zo in baka nawa kam dama na ta ma nasiha na ta ma faɗa ka ba hankali ka ƙi to yanzu gashi haka ni kawai a bani abin nan karshe da abu ya ƙi ta maka shi a kotu cewa lalle-lalle sai ya sake ta shikenan sai ya sake ta shekara uku da sakinta ana cikin ta uku sai wani abokin kasuwarsa a China ba China ne ba dan Najeriya bane ko ba musulmi bane ta rana yana zaune kawai sai ga an kira shi a waya ya daga waya ya ji muryarsa ya ce ah wane ne suka yi turanci ah yaya baka zuwa China ya ce ina ai abu yaki me ya faru ya ce ai gashi kasuwanci ya lalace ya ce kuma ba za a gaya min ba ya ce to ya zan in gaya ma kai kana kasar ku ni ina kasata ta ina za a fara tunda ba ni da halin zuwa kawai na yadda na rungumi kaddarar da Allah ya dora mu sai ya ce to e-passport ɗinka yana nan ya ce yana nan yana aiki ko sai an sabunta ya ce yana aiki ya ce to tura mu account number ka ya tura masa wasu daloli wallahi ya ce ka taho China ka zo ka duk abin da ka san kana bukata ka ɗiba ka taho Najeriya da shi ma yi magana daga baya a kamfani na wallahi abu kamar mafarki bawan Allah ya tura account number ya narka masa wasu daloli ya buga visa yayi waye kawai sai aka ji ai ya tafi China tashin farko da ya tafi kawai sai aka ji a sararin samaniya yana reto ya tafi China ya je watan sa 1 da kwana 6 ya turo kaya sannan ya biyo kayan daga baya dan China da suka tahi rabuwa sai ya ce to rabin kayan nan gaba ɗaya na baka kyauta kwandala karka dawo min da shi rabi kuma idan ka sayar ka zara ribar ka dawo min da uwar kudin yana faɗa min dan ni da hi muke magana yana faɗa min yace wallahi kayan da ya fahi ya fi na miliyan 500 kudin Najeriya kun ga miliyan 250 kyauta ne wannan yazo ya jajige tukunna ya saita al'amura duk wanda suka watsar da hida suka daina taimakonsa kuma yana faɗa min yace akwai wanda da shi yake basu bashin kaya su haɗa mar sai da ta kai matakin da yana zuwa gurin sa yana roƙon su taimaka masa ko da dan kadan su bashi ya kasa wallahi suka hana shi dan adam kake ji sai kana da hini ake damawa da kai amma jimo Allah ya jarrabe ka baka da shi ba wanda zai kula da kai wanda da kake taimakon su ma kake musu hidima su ma haisu watsar da kai yasa idan kaga mutum Allah ya masa wadata bai manta da baya ba to yana daga cikin mutane masu hankali, yana daga cikin mutane masu nutsuwa wanda suka san me suke yi. Na fata an gane. So dan haka Allah ya dawo masa da dukiyar sa. Ita kuma waccar matar jarabawar farko da Allah ya tashi mata ta kwantsa mahatsari, ta samu matsala a spinal cord ɗinta, dan da suka rabu komawa ce kawai harkar kasuwa, har Dubai take fita. Ka san yanzu ƙaryar mata yanzu a duniya shine tana zuwa Dubai tana me, tana saro kaya. Wata rana ta je Dubai din, ta sauka a Abuja ne ko a Kano ne, suna kan hanyar dawowa, mota ta buga ta da ƙasa, spinal cord ɗinta ya samu matsala har ta mutu, abubuwa suka lalace, komai ya tarwatsa. So dan haka ku zama masu koran Allah. Akwai matar da wallahi zaki samu lokacin da mijinta ya auro ta, ita ba ƴar kowa bace kuma ba kowa bace, amma yanzu ta kai matakin ita ma tana yi wa wasu alheri saboda mijinta ya daga mata kafa bayan Allah madaukakin sarki ya daga mata kafa, sa'annan mijinta ya daga mata. Amma a haka maimakon ta rike kowa da mutunci, sai tana gadara, tana nuna isa, tana abubuwa waɗanda suke ba su da kyau, wanda wannan ba karamin bala'i bane. Idan ma Allah bai jarrabe ki a nan duniya ba, to ki jira jarabawar lahira, wanda ita kuma jarabawar lahira in ta riga ta faru to shikenan, ta faru ta kare, wai an yi wa mai dami da ya sata. Allah ya sauwaki. Dan haka fa a'tatuhu kullama tamliku min zahabin atadbihi min baiti abiha aw ahada ilaiha, ta bashi duk abin da ta mallaka wanda ta zo da shi daga gidan babanta da kuma wanda ya mata kyauta. Wa zalla, wannan mutum ya ci gaba, yutajiru bi thamanihi, yana kasuwanci da wannan kudade, hatta wa kafa alaka da maihi marratan ukhra, har san da ya dawo ya tsayi da kafafunsa a karo na biyu, ma'ana jarin sa ya dawo kenan, ko an gane. Fa adalaha dhahabaha, da ya tashi sai ya sayo mata duk zinaran da ya saya mata da wanda ta zo da shi daga gidan babanta, wanda ta dauka ta bashi akan ya je ya sayar ya jari da shi, wallahi gaba daya ta ainihin wato menene, ya ainihin wato saya mata ya mayar mata da gurbi. Wallahi na ga matar da matar abokina ne, na faɗi sunansa, yawancin ku nan anan kun san shi, wallahi tallahi filinta ta sayar ta bashi kuɗi, ta ce ya karo mata mata, kuma billahi allazi la ilaha illa huwa, filin ba shi ya saya mata ba, tana yin jaura tela ce na farko tukunna, tela ce kuma malama ce, tana karantarwa a islamiya, sannan da daddare ta danyi hira daga karfe 6 har zuwa karfe nawa, har zuwa karfe 10, karfe 10 da rabi sai ta kulla keke, ta wanka, ta kintsa, kuma ta kula da mijinta. Da haka ta tara kuɗi, wallahi ta sayi fili na kusan 500,000. Mijinta to abubuwa suka yi musu yawa, sai ta zauna da shi ta ce ni kan ka karo mata mana, ko za mu samu saukin abubuwa. Ya ce a'a, maganan mu karo mata ba zai yiwu ba. Ta ce me yasa? Ya ce na farko dai tukunna ba ni da hali, na biyu kuma irin yadda yake zaure da ni tsakanin da Allah ba na jin a jikina, zuciyata ta tsantsun karo miki mata. Ta ce maganar baka ji a jikinka ka ajiye ta, wannan shari'a ce, doka ce. Magana ta biyu, baka da kuɗi ni zan taimaka maka. Dalili na kuma na cewa ka karo mata shine ka ga ɗawainiya ta mana yawa, ga karantar da yara, ga sana'o'inmu, ga abubuwa, idan akwai wata ta tare can mu mu tare can, kai ka tare can, to da izinin Allah abubuwa za su yi saiti. Ka ji masu aure da manufa kenan, wanda suka san me suke yi, wallahi tallahi kamar wasa, kawai sai da ta sa filin a kasuwa, ta sai da filin, ta ɗauki kuɗin ta bashi, wallahi da shi ya haɗa ɗan kayan da zai haɗa ya bada sadaki ya gyara ɗan ɗakin da za a sa matar. Kuma da ke dan Allah suka yi, Allah ya kawo matar aka zauna lafiya, gidan ya ƙara saiti. Ki dan Allah kawai, ki dan Allah, Allah zai taimake ki. Idan kika kuskura kika kauce wa tafarkin Allah, ko buƙatar ki ta biya, to lamarin ki da ya ɓaci, to me aka yi kenan? Ina fata an gane. Allah ya shiryar da mu. Da aka ce sai ya saya mata wasu zinare da wasu sarƙoƙi ya bata, wa mithlahu, da kuma kwatankwacin abin da ta bashi ya ƙara mata, hadiyatul laha, malam ya ce ya bata ne kyauta, ya bayar mata da gurbin abin da ta rasa, sannan ya ƙara mata kwatankwacin abin da ta bashi, ya ce hadiyatul laha, wannan kyauta ne, ala musa'adatiha, saboda taimakonsa da ta yi wa wukufiha ila jiwarihi da kuma tsayawa da ta yi a gefansa wajen ta taimaka mishi. Ina fata an fahimci magana. Tsayawa da ta yi ta taimaka da kuma tsayawa da ta yi wajen ta ga cewa ta ba da gudunmawa yasa ya mata wannan. Bari mu ƙara kaɗan a cikin babin gaba sai mu tsaya saboda lokaci. Babi na gaba, mun gama babi akan ki zama ki musharaka da mijinki a cikin farin ciki. Idan yana cikin bakin ciki ki kokarin gayyato abinda zai faranta mishi. Yanzu kuma zamu shiga kuni aunan lahu alal kasabil halali. Ki taimaka wa mijinki wajen neman halal. Akwai matan da su dai kawai a kawo musu, ta ina mijin ya samu wannan ba matsalar su bane. To za ki ji magabata mata na arziki su wannan irin hali suke ciki. Kullu jasadin nabata min haramin fannaru aula bihi. Malam ya kawo wata magana wanda a malamin suna tattaunawa akan ingancinta. So Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu jasadin ko kullu lahamin, a wata riwaya kullu lahamin ne, wannan kuma yazo kullu jasadin nabata bil haramin haram, wanda ya tsiro daga haram fannaru aula bihi, wuta ta fi cancanta ta cinye wannan jikin. Faharisi ala an takuni aunan li zawjiki, da haka malam yace ki zama mai kwaɗayin da fatan kasancewa mai taimako akan mijinki alal kasabil halali, akan neman halal. Ina fata an fahimta. Domin Allah subhanahu wa ta'ala a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, ko wa anna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalina. Ina fata an fahimta. Lalle Allah madaukakin sarki mai tsarki ne, mai kuma tsafta ne, baya karbar abu ko aiki sai mai tsarki kuma sai mai tsafta. Kuma Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi. Allah ya ce ya ayyuhal lasu kulumin tayyibati ma razaqnakum, sai ya ce washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna. Kulumin tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku da shi. Washkuru lillahi, kuma idan kun ci ku gode wa Allah. In kuntum iyyahu ta'buduna, inda gaske ku masu bauta wa Allah ne. Sannan yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihaku inni bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhar rusulu, ya ku manzanni, kulu min at-tayyibati, ku ci daga dadada na halal, wa amalu salihan, kuma ku aikata nagari. Kun ga yadda Allah ya umarci muminai, haka ya umarci manzanni, haka Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fada. Dan haka ana buƙatar ke ki taimakawa mijinki. Ki ga mijinki yana ta higo da kuɗi, kuna kirgawa, ke hankalinki kwance tunda ana kawa kina ta yanar lissafin nan nagaji. Tsabar kuɗin wai sun yawa wai ta yanar lissafi. Ke kuma kina ta farin ciki. A'a. Sai ke tambaya mai gida ne kwanan nan naga kana ta yawan zuwa shigowa da kuɗaɗe. Ni daga ina ne kuɗaɗen nan ka? Wannan yana daga cikin alamar ke mai imani ce. Ke ba ƴar yake halal yake haram bane. A'a, kina kokarin ki ga cewa wato kun yi rayuwa da mijinki rayuwa wacce take kafafan lalaki wala alayki, ko lalahu wala alayhi. Kana ar-rajulu min as-salaf as-salih, Malam Muhammad Siddiqul Minshawi yace an samu daga cikin mazaje daga magabata na kwarai. Idza kharaja min baitihi yuridu al-amala wal kasaba, idan zai fita daga gidansa yana nufin ya je nemo abinci ko ya je yi aiki. Taqulu lahu imra'atuhu, sai ka ji matar shi ta ce ya Abdullah, ya mai gida, bawan Allah, iyyaka wal kasabil haram, ina jan kunnanka kar ka nemo mana haram. Fa inna nusbiru, ko nusbiru alal ju'i wad durri, wala nusbiru, ko nusbiru alal nari. Tace domin wallahi za mu iya yin hakuri akan jinwa da bakin ciki na duniya zamu iya hakura har ya wuce amma ba zamu iya hakuri akan wuta ba a wannan gabar zan ja hankalin wasu mata waɗanda suke zuwa su bada kansu wai da nufin za a ba su abinci akwai matan da zaki ga idan aka ritsa ta heta ce wallahi yunwa ce ta sa ta je ta bada kanta aka bata abinci ko aka bata kuɗi na rantse da Allah babban abin da ke kawo haka ba wai yunwar bane kawai rashin imani ne da rashin rungumar kaddara da rashin hakuri domin an samu magabata irin ki mata da suka shiga irin wannan halin amma sun gagara su bada kansu saboda a ba su abinci ga hadisin riyadus salihina wani mutum yana da yar yayansa ko wani a makamancin haka tana cikin damuwa ya kiyaye taimake ta ta matsa sai ya ce sai yayi zina da ita sannan ya bata ta ce ba za ta iya ba ta juya ta tafi abu ya ƙara murɗarta ta ƙara dawowa ya ce sai yayi amfani da ita sannan ya bata ta kiyarda ta koma ya ta ƙara dawowa sanda suka yi kusan turmi uku ko hudu ana hudun da ta ga lalle fa ba zai bata abin da take bukata ba sai ta ce ta amince yayi abin da zai yi ya bata abin da zai bata sanda ya daidaita akan ta zai yi mu'amala da ita sai ta ce ka ji tsoron Allah kar ka yadda ka saka zobe ba tare da haƙƙinsa ba tare da tana cikin damuwa amma har yanzu tsoron Allah bai bar jikinta ba tana jin ba za ta iya bada kanta ba saboda kawai a bata abin duniya shi ma a lokacin tsoron Allah ya zo masa ya ji ba zai iya ba ya tashi ya ɗauki abin da take da hina bukata ya bata ya sallame ta ga hadisin annabi Muhammadu da yake magana akan akwai mutum bakwai wanda za su hidda inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa daga ciki ya ce wa rajulun da atuhu imra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah rabbal alamin mace ne ta kira shi yayi zina da ita ma'abociyar kyau da komai amma sai ya ce yana tsoron Allah ya gagara mu'amala da ita karanta kisar annabi Yusuf kisar annabi Yusuf kadai ya ishe ki darasi ki gane cewa mafi yawancin waɗanda suke aikata wannan abin da niyyar cewa wai sun rasa abinci ne ko talauci ya musu yawa wallahi zaki samu asali dama yan iska ne ban ce duka ba mace mafi yawanci asali zaka samu yan banza ne amma duk mace mai mutunci wallahi tallahi in duniyan nan zaka dauka ka bata ba za ta yadda da kai ba wallahi amma in dama can zuciyarki ta riga ta karkata zuwa ga shedan sai kuma yar wahala karama ta zo to shikenan sai ki bada kanki to yanzu ki duba ki gani dai mata ne suke gayawa sahabbai suke gaya magabata matan su to lalle za mu iya hakuri da duk wata damuwa da duk wata matsala amma ba za mu iya hakuri da yunwa ba abin nan za mu iya hakuri da duk wata yunwa da duk wata matsala amma ba za mu iya hakuri da wuta ba ke kuma yanzu kin yadda ki hakura da wutar jahannama ta cinye ki amma ba za ki iya hakuri da yunwa da takaicin da yanzu kike ciki ba to wannan yana daga cikin abin da ke nuna bambanci tsakanin yan yanzu da yan da ina fata an gane bari rufe da wannan kissar wadarat imra'atun fi suqil madinati kisan ahmara bihi alfa dinari wata mata ne ta tsinci wani kis ko kice buhu ko kice leda ko wani makamancin haka a cikinsu akwai dinari dubu alfa dinar wanda dinari dubu idan kika buga shi ko a kudin yanzu kusan miliyoyi ne wallahi fa amsakat bihi wa adat ila baitiha sai ta dauki wannan buhu ta tafi da shi gida ko wannan leda wa akhbarat zawjaha bima wajadat ta ba wa mijinta labarin abin da ta samu fa hum ya'khudhu ad-dananir wa infaqaha sai ta yi kokari ko suka yi kokarin su dauki wannan kuɗi su kashe su ko kuma su cinye su amma fa nahatu sai ita matar ta hana mijinta ce ba za su ci wannan kuɗin ba qa'ilatun tana cewa yajibu alayka an tadhhaba ila suqi wajibi ne ka dauki wannan leda ka tafi da ita kasuwa wa ta'rifun nasa ko wa tu'arrifun nasa ka je ka sanar da mutane wato kai shela annana wajadna amanatun hiya milkun liman yukhbiruna bi alamatiha hiya mulkun liman yukhbiruna bi alamatiha mun tsinci wata amana mun tsinci wani abu amma wanda ya bamu labarin me yayi abun to lalle ya tabbata nasa ne zamu mayar masa ina fata an gane fa zahaba zawju ila suq wannan mijin sai ya dauki wannan leda sai ya tafi kasuwa wa akhbara an-nas bima qalathu imra'atuhu sai ya gaya wa mutane irin abin da matar shi nan ta fada mun tsinci wani abu a kasuwar nan amma ba za mu faɗi meye ba wanda yana san ya yadda wani abu nasa ya faɗi meye ne in shi ne za mu bashi fa atahu rajulun kawai yana gama faɗin magana sai ga wani mutum ya zo wa qala lahu sai ya ce masa kuntu ala farasi ina kan doki na fasa qata minni kisun ahmara bihi alf dinar sai wata leda ta fado daga kan doki a cikin ta akwai dirhami ko dinari guda 1000 kun ga wannan nasa ne ko fa qala zawju sai mijin wannan mata yace huwa bi ainihi lalle yadda ka fada haka ne shine wajadatu imra'ati fi suq mata na ne ta tsince shi a kasuwa fa qala sahibu dananir mutabassima to wannan wanda ya yarda wannan cheese wannan buhu ko wannan leda sai magana yana murmushi yace innahu min mali sadaqa dama na fito da dinari 1000 nan ne zan sadaukar da shi ina neman in samu wani bawan Allah mai tsoron Allah in sadaukar da shi ina fata an fahimta zahabtu li utihi liman yastahiquhu na taho ne dan in bashi in bada shi ga wanda ya cancance shi sai yace wala ajidu afdala minka anta wa zawjatika dan haka ban ga wanda ya fi cancanta an bashi sadakar dinari 1000 nan ba saboda kai dan haka ka koma da shi da kai da matarka fasha'anu kum bihi kun ga yaki na haram sai Allah ya bashi ne na halal yasa wata rana sayyidina Ali ya taba zuwa zai yi sallah a wani masallaci sai ya daure raƙuminsa ne ko dokinsa ne sai ya ce wa wani yaro kai kula min da dokin nan bari na yi sallah an fito yaro ya tsaya yana kula da doki da ya ga sayyidina Ali ya shiga sai ya sunce wato da baibayin dokin wanda yana da tsada sai ya sunce sai ya gudu dokin kuma Allah da ikonsa sai Allah bai sa ya gudu bai tsaya har inda sayyidina Ali abu nan sanda aka idar da sallah sayyidina Ali ya fito sai ya ga doki ba da baibayi yaro kuma baya nan sai tambaya ina yaron nan yake aka ce ai dama dokin ka ne ai an ga ya sunce kaza kaza ya gudu ina fata an fahimci magana sai ba da kuɗi sai ya tambaya nawa ake sai da wannan abun sai aka ce kaza ake sayarwa sai ba wani sai ya ce ka bi shi ka je ka same shi idan ya yarda ya sayar ma da shi da wannan kuɗin ka sayo ka kawo min ka bashi kuɗin ya bi shi ko ya gama da shi a cikin kasuwa ya ce kai yaro nawa ne wannan abun ya ce dinari kaza sai ya ce gashi sai ya bashi sai ya karɓo sai ya kawo sayyidina Ali sayyidina Ali ya ce Allahu akbar yace wallahi dama na yi niyyar idan na fito wannan kuɗin da zan sayi wannan abun a gurin shi shi niyya zan ɗauka na bashi ya yi ƙe haƙuri ya samu na halal yanzu ya karɓe ta a matsayin menene haramu ina fata an fahimci magana so idan kika yi haƙuri idan kika yi haƙuri Allah sai ya taimake ki daga ke har mai gidanki ya kuma fitar da ku daga wannan so don haka kar ki yadda ku haɗa kai da mai gidanki kuna cutar wasu ko wata dan yanzu akwai za ki ga wasu mata sun haɗa kai da mazajensu suna zaune lafiya ƙarya ne ba zaman lafiyan gaskiya ba ne zaman lafiya ne na cuta da mugunta an haɗa kai ne ana yin wani malƙodiyo amma asalin zaman lafiya na tsakani da Allah wannan kan babu shi a tsakaninsu kuma irin wannan aje-aje sai abin ya zo ya wargaje kuma sai kun samu matsala saboda duk hadin kan da ba akan Allah da Annabi aka yi shi ba wallahi tallahi ba zai je ko ina ba Allah ya shiryar da mu mun gama da wannan babi shi ma kun ya'una lahu alal kasabil halal ki taimaka wa mijinki wajen neman abin da zai zama na halal zamu tashi sati mai zuwa kuni qanu'atun bi zawjiki insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai da ni da ke da ku da mu baki ɗaya Allah ya ba mu dadin shi wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya yafe mana ga malam Sadiq ya samu halartowa wala Allah yana da kalmomi guda biyu kafin mu babu to sai ok masha Allah ato wa alaikum assalam da zakallah ok to eh bismillah man bismillah ito kafin mu yi wani jawabi bari ai wata tambaya guda daya insha Allah
malam mai san alkhairi
amin
a wani take cewa malam miji na baya sallah sai ya je lokacin sallah asuba ma sai ya nemi
subhanallah
kuma sanadin hakan sai ya sa ba samu mai sallah kar lokaci ba malam bai hukunci ba
to gaskiya wannan akwai karancin tsoron Allah da kuma karancin imani daidai lokacin fita sallah ka nemi matarka kuma ka san cewa zai bata lokaci kai baka samu sallah ba ita bata samu ba idan ta hana ka kanta ka ce ta ma rahim mutunci amma kai kuma ka yi wa Allah rahim mutunci ko ba Allah ya yi wa rahim mutunci ba Allah ya yi wa rahim mutunci a karkashin wannan malamai suka ce mace tana da dama ta iya dada mijinta a wannan lokaci amma ta ba a hankali cikin lumana karki ce kafirin banza kafirin wofi ashe kai munafikin a'a ba haka ake ba cikin nutsuwa da lumana wani ka san cewa dai tsakanina da kai ba wani abu duk lokacin da zaka neme ni ba zan ki ba shari'a ta baka dama a duk lokacin da kake bukata ta amma ka sani wannan wani lokaci ne na ubangijinmu subhanahu wataala bai dace a ce mun yi wasa ko sakaci da shi ba don Allah ka je kai sallah ni ma zan tashi yanzu ne sallah idan muka yi sallah muka dawo in kaga dama daga nan har karfe 11 na rana kar ka samu matsala ai ta bugawa ba shikenan ba ina fata an gane eh to ai ba za mu koye ba magana ce karara ai kaga dama bayan asuba har karfe 12 na rana kar ma ka fita ka ba fata fasa kasuwa gaba daya amma yanzu lokacin Allah ne bai kamata mai wasa da lokacin Allah ba in ya bata rai a sharkar ki damu ki dai lallaba shi ya samu ya je ya sallah da haka kina yi kina addu'a in Allah da Allah zai dawo da shi kan hanya amma kai ka ji tsoron Allah in ka ji wannan maganar in kuma akwai wani mai irin wannan halin wallahi ku ji tsoron Allah haƙƙin Allah yana da matukar muhimmanci kada a yi wasa da shi musamman sallar asuba wanda annabi ya ce da ita da sallar isha munafikai tana musu wahala kar ki zama kina shan wahala da sallar asuba ko mijinki na shan wahala da sallar asuba wallahi za ku iya zama cikin munafikai in ji annabi Muhammad Allah ya sauwake sai mai addu'a ku to
sannan ma akwai ce sura gudun miji
okay
to kuma bai kara kuri ba sai ya zama ta fuskanci yayan suna shan wahala a wajen miji sura mu kuma bai sake ba kuma yayan suna wajen shi
na'am
lalle cikin suna fusa ta addu'a akwai dai mata shi suna cikin kuncin rayuwa
to in dai ba wai at-talaqul batta bane saki wanda yake na karshe to gara ai a sai da za a daidaita sai dai idan saki ne wanda yake babu yadda aka iya saki ne guda uku a jere daban-daban to kin ga wannan ba abin nan amma in dai mijinki yana nan yana da damar ya sake maido da ke kema haka to kin ga yadda yake ta kawo kuka nan akwai alamun da yake na so ki koma gidan mijinki to me zai hana mu sanya za a yi ko a sanya za a yi ina fata an gane ki zo ki same mu da Allah mu tattauna mu ga yadda za a yi in ta kama mu neme shi da iyayenki da yan uwanki mu tattauna mu ga ya za a sasanta to yana da kyau mu yi haka in kuma babu kofa to wannan kuma wani abu ne daban wallahi ta'ala a'lam na'am akwai wani abu to kafin mu yi addu'a muna addu'a ta musamman wannan ledoji da kuke gani malam kai hakuri zan faɗa hakuri za ka yi malam Abubakar Sadiq Pharmacy shine ya kawo taliya musamman a rabawa mata fi sabilillah ba ku yi kabara ba Allah ya saka masa da alheri. Dan haka kowace ta zauna inda take, wallahu a'lam, Allah ya sa abin ya isa. In kin san kin fi karfin ta, don Allah an baki ki ce miƙawa ta gefe na tafi ni bukata. In kin san kin fi karfi, in kuma karfin ba har can ba, to ki bismillah ki sa hannu ki karba. Wannan shine gaskiyar magana. Malam sai Allah ya biya ka da aljanna. Allah ya ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba, sai ya ce aw it'amun fi yawmin dhi masghaba. Da daga cikin ma'anar kyanta wuyayi da kuma aikin lada mai kyau shine it'amun fi yawmin dhi masghaba, ciyarwa a rana ko mafiya yunwa, ana cikin yanayi. Da haka duk wanda zai dauki abin da zaka ce ya baka a wannan yanayin, wallahi wallahi yana tausayin ka, kuma ya san me yake, saboda ana cikin bukata mai matukar tsanani. In nace yanzu a cikin taron ku na akwai wacce ta fito bata karya ba, wallahi ba zan yi musu bawar Allah, wallahi ba za a rasa ba, ni na sani ba za a rasa wacce ta fito bata karya ba, ba za a rasa wacce ta fito ƴaƴanta basu karya ba. Haka dai ta daure ta dingiso ta taho gurin karatu, in ta tashi ma bata sanya za ta yi ban ta koma gida. To Allah ya kawo ki saboda Allah baki san za a yi ba, dan haka duka saboda Allah kuka zo, ba dan taliya kuka zo ba, haka ne. So yanzu kuma kin koma da ribar kafa, ga lada ga la'ada, ko haka bane, ga lada ga la'ada. Malam sai Allah ya saka ma da alheri. Malam sai yana irin waɗannan abubuwa na kokari wajen taimakawa mutane da sauransu. Wallahi ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya biya shi. Allah mu ma ya ba mu hali da ɗabi'a irin tasa wajen taimakawa wanda suke cikin bukata a cikin al'amuran rayuwarmu. Saboda fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil falahi falah. Idan mutun kaga yana halin kirki, kai kokari kai addu'a, kai ma Allah ya baka halin da zaka irin wannan hali nashi. Saboda haka ina ga za a bi su ne ko an gama shigowa da hina ko da saura. To ina ga ya kai kulli nawa ne? Ya kai 80. To hajiya, ina yan hizba.